بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shida ga watan safar shida ne ko biyar shida ga watan safar shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da 24 ga watan 9 shekara ta 2020 a shekarar miladiya muna karatu a cikin littafin na Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa da rahama muna cikin kitabus siyam wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a babu istihbabi sawmil ithnain wal khamis babin da yayi bayani game da mustahabbancin yin azumin ranar alhamis da kuma ranar litinin wanda malam ya kawo mana hadisai guda uku kuma alhamdulillah duk mun karanta su idan zamu shiga babin da yake gaba shine babu istihbabi sawmi thalathati ayyamin min kulli shahri babin da zai yi bayani game da mustahabbancin yin azumin kwanaki guda uku a kowanne wata wannan shine babin da zamu karanta yanzu insha Allah ta'ala malai ce wal afdalu abin da yake mafi falala saumu hafil ayyamil bid mutun ya azumci waɗannan kwanaki guda uku a cikin kwanakin da ake ce musu fararen kwanaki ko kwanaki masu haske sune ayyamil bid wa hiya thalithu ashara war rabi'u ashara wal khamisu ashara sune 13 ga wata da 14 ga wata da 15 ga wata wakila wani kaulin wasu malaman suka ce kwanakin da ake nufi da ayyamil bid sune athani ashara 12 ga wata wal thalith ashara da 13 ga wata war rabi'u ashara da kuma 14 ga wata sai malai yace was sahihu al mashhur huwa al awwal abin da yake mafi inganci kuma yafi shahara a bakunan malamai shine magana ta farko ma'ana kwanakin da ake nufi da ayyamil bid sune 13 14 15 wannan shine zancen da yafi inganci tare da cewa wasu malaman sun faɗa zancen da ba wannan ba kamar yadda malam ya kawo mana idan muka fahimta da kyau ƴan uwa malam ya kulla wannan babi ne domin yayi bayani game da ɗaya daga cikin azumummuka da akan yi na nafila wanda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta wa al'ummarsa domin samun ƙarin falala da lada a wajen Allah maɗaukakin sarki shine azumin da ake yi guda uku a kowanne wata akwai azumi da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta wanda mustahabbi ne duk wata mutum ya zaɓi kwanaki guda uku da suka yi masa ya azumce su waɗannan kwanaki guda uku shine malam ya kawo mana cewa abinda aka fi so mutum ya azumce su a tare a taron ma kuma su kasance 13 da 14 da 15 amma idan mutum bai samu dama ba yayi su a wasu kwanakin a cikin watan waɗanda ba waɗannan ba azumin sa yayi insha Allah ta'ala ba lalle bane sai yayi ta waɗannan kwanaki guda uku wanda suke a jere idan yayi su a farkon wata daidai ne in yayi su a tsakiyar wata daidai ne idan ya tsallaka ya tafi ƙarshen wata yayi su duk daidai ne insha Allah ta'ala hakanan idan yayi su a tare shi ma yayi daidai idan yayi su ararrabe yayi daidai yayi guda daya a watan akwa a goma farko goma ta biya ƙara guda daya goma ta uku ya ƙara guda daya shi ma in Allah ya da yayi abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koyar kamar yadda zamu zo makaranta insha Allah ta'ala a cikin hadisan da za su biyo baya hadisi na farko a wannan babi malam yace وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقرب وانا ديسي دقى صحابي أبو هريرة يردى ألا تكار تبتا أغريش يتي أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أبو هريرة يكتي وبدائنا أغتي الخليل شين بدائي مصوي سويا تكارشي واتسا دقى إتسيديكم أيو كسا matakai na soyayya a wajen Balarabe suna da yawa Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafin sa Rawdatul Muhibbin ya kawo sunan da Larabawa suka kira soyayya da dama sun kai kusan guda 10 wani abu da ya ambace su kuma kowanne akwai ma'anar da yake nufi a Larabci idan aka ambace shi to na kololuwar su can wanda daga shi babu wani shine a kira kalmar al-khulla al-khulla shine khalil din ma'ana soyayya ta ƙarshe wacce daga ita babu wata to Abu Hurairah yana kwatanta cewa a duk duniya masoyinsa na ƙarshe na can kololuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake gaya mana cewa badadin sa masoyinsa na can ƙarshe yayi masa wasiti da wasu abubuwa guda uku ga abubuwan nan kamar haka ƴan uwa na farko siyamu thalathata ayyam shine azumtar kwanaki uku min kulli shahrin daga kowanne wata wa rak'atayi duha abnabiyu da annabi masa wasici da shi shine yin raka'o'i guda biyu lokacin walha lokacin hantsi shine muka fi sani da Hausa da sallar walha sallar walha to ita ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yau Abu Huraira wasici da ita abu na uku wa an utira qabla an anama da nayi wutiri nayi shafa'i da wutiri abinda muka fi sani da wasa da shafa'i da wutiri kafin ne bacci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Abu Huraira wasici da waɗannan abubuwa guda uku wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi da zamu karanta na gaba shi ma irin wannan ne wa an Abi Darda radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga sahabi Abu Darda'i yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ausani habibi shi kuma sai amfani da kalmar al-habibu wannan hadisi na biyu kamar yadda muka ambata an karbo shi daga sahabi Abu Darda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi Abu Darda yake cewa qala azsani habibi sallallahu alaihi wasallam masoyina kira da aminci ƙara tabbata a gare shi ya mun wasiya da wannan hadisi da wanda ya gabace shi hadisin Abu Huraira kusan za ku ga dukkan lafazin su daya sai dai shi hadisi na farko na Abu Huraira yayi amfani da lafazin ausani khalili shi kuma wannan Abu Darda yayi amfani da lafazin ausani habibi bambancin al-habibu da al-khalil duk abin da suke nufi masoyi sai dai lafazin al-khalil soyayyarsa tafi karfi tafi girma sama da lafazin al-habibu Abu Darda yace masoyina yayi min wasiti bi thalafin shima da abubuwa guda uku kamar yadda Abu Huraira ya ambata Abu Darda yace lan ada'uhunna ba'ishtu yace waɗannan abubuwa guda uku da masoyina yayi min wasiti da su bazan taba barin su ba ma'ishtu matakar ina rayi ga sunan kamar haka shi ma sai ya ambata bi siyami thalafati ayamin min kulli shahri na farko shine yin azumin kwanaki guda uku daga kowanne wata wa salati duha da sallar walaha wa bi an la anama hatta utira da kuma kada na kwanta nayi bacci har sai nayi wutiri rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi dan uwa za ku ga waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta da hadisin abu huraira da hadisin abu darda dukkaninsu abu guda ɗaya suke karantar da mu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duka su biyun yayi musu wasiti sai dai wannan baya nuna cewa wasitin ya kira wasu ne zonar da su yayi musu shi a tare a'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yau kowa wasiya daban-daban yawa abu huraira lokaci daban wani lokacin kuma da suka haɗu da abu darda shi ma sai aka masa tasa daban shine abin da hadisi yake nuna baya nuna cewa gaba ɗaya aka tara su aka yi musu wasiti abubuwan da ake musu wasiti da shi guda uku ne ga su kamar haka na farko shine yin azumi guda uku a kowanne wata suna ake ce musu ayyamul bibi kwanaki masu haske ko fararen kwanaki sune wanda muka ambata ko mutum yayi su a farkon wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen wata ko mutum yayi su a tare ko mutum yayi su a rarrabe ko mutum yayi su a waɗancan kwanaki da malam ya ambata a farko cewa su ne abin da aka fi so shine 13 da 14 da kuma 15 mutum yayi su a tare kenan to shine abu na farko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu wasici da shi abu na biyu shine da su rinka yin sallar walaha ana ce mata salatul duha sallar da ake lokacin walaha ko a ce mata salatul duha ko a ce mata salatul awabina ko a ce mata salatul ishraq ko a ce mata salatul abrari duk malamai suna kiranta da wannan suna ma'ana ko a ce mata salatul duha sallar da ake yin ta lokacin walaha ko salatul awabina sallar masu mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan annabi ne ya sa mata wannan suna a cikin hadisi ingantacce yake cewa salatul awabina hina tarmabul fisal sallar masu mai da lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki masu komar da al'amarin su zuwa ga Allah nagartattun bayi shine lokacin da ƴaƴan raquma suke dage kafar su saboda zafin yashi daga ar-ramab ne ar-ramad ko yasa abin da ake nufi shine rairayi al-fisal kuma sune ƴaƴan raquma to idan rana tayi rana zafi yayi zafi saboda yashi abu ne da yake da saurin daukar zafi idan suka dora kafar su akan yashi ne sai su rinka daukewa sai su mayar sai su dauke saboda zafin yashin to lokacin da aka fi so a sallaci waccan sallah kamar yadda zamu zumi bayani a gaba insha Allah ta'ala shine lokacin da rana ta dan yi zafi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sama ta wannan suna ko kuma su kira ta da salatul ishraq ita ce sallar da ake bayan rana ta dan yi sha haka kun san lokacin da rana ta fito an hana yin sallar nafila a lokacin farkon fitowar rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce rana tana bullowa ne a tsakankanin kahonnin shedan guda biyu to lokacin da rana ta fito a tsakankanin kawun shedan a lokacin annabi ya ce kada a yi sallar nafila a lokacin shine kuka ji an ce idan aka yi sallar asubahi ba a yi sallar nafila sai ranar ta fito idan ranar ta fito dinma kuma sai ta dan daga kadan to shine lokacin da aka fi so a fara sallar asubahi to idan ranar ta dan fito din nan to shine ake ce masa shine ake ce lokacin al-ishraq waqtul ishraq lokacin da ranar ta dan yi haske to lokacin ake fara sallar nafila ta salatul duha malami suka ce lokacin sallar walha yana farawa ne ɗan uwa daga lokacin da ranar ta fito minti 15 ko minti 20 bayan fitowar rana in zaka iya kintatawa da lokacin in ka san lokacin da rana take fitowa to zaka iya kintatawa minti 20 ko minti 15 bayan fitowar rana to lokacin sallar walha yayi lokacin ta kuma yana karewa ita sallar walha din minti 20 ko minti 15 kafin zawali zawali shine lokacin da sallar azhar take shiga da zarar rana ta yi zawali ɗan uwa to kun ga lokacin sallar azhar ya shiga kenan to minti 15 kafin rana ta yi zawali to a wannan lokaci shine aka haramta yin sallar nafila a lokacin kuma lokacin sallar rana ya tsaya kun ga shi lokaci ne mai tsayi kusan zaka iya cewa tun karfe 7 da wani abu mutum zai iya yin sallar walha lokacin kuma kan tafi har zuwa kusan karfe 12 din zaka iya yin ta to adadin rakoi nawa ake na sallar walha malamai sun karu juna ini mafi karancin da dadin malamai sun hada akan cewa raka'a biyu ce shine mafi karancin sallar walha mafi yawancin ta shine malamai suka yi sabani akai wasu daga ciki suka ce raka'a 8 shine mafi yawancin ta idan mutum ya raka'a 8 to ta isa kada ya kara daga nan wasu suka ce a'a za a iya kai wa 12 su waɗanda suka ce raka'a 8 ne sun dogara da hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallar raka'a 8 lokacin da ya fito makka lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito makka ya bude garin makka to dab da lokacin walha yayi sallar nafila raka'a 8 to wasu daga cikin malami suna ganin cewa wannan sallar da annabi ya sallar walha ce wasu kuma suna ganin cewa a ai salatu shukurti sallah idan ya gode wa Allah subhanahu wataala bisa nasarar da ya bashi akan mutanen makka amma dai malaman da suke gani cewa sallar walha ce suna da hujjoji masu ƙarfi tunda akwai wasu lafuza daga cikin lafazan hadisin da suka ambaci salatu duha din suka sarraha sunan sallar cewa sallar walha akan to shi yasa da yan uwa abin da ya kamata shine yanayin adadin da kai kaga zaka yi babu wanda ya hana ka shi yasa ya tabbata sabai ko akwai adadin da yake wani sabi yakan yi biyu wani hudu yake yi wani takwas yake yi dukkanin su an samu daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda haka kai ma gwagwado yadda kaga zaka yi zaka dau abinda zaka iya ne malamai suka ce sallar walha tana da falala kwarai da gaske daga cikin falalar ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace yusbihu ala kulli salama min ahdikum sadaqa gaban kowanne ɗaya daga cikin mutum muna kowanne mutum a cikin mu yana da kusan gabai 360 a jikin shi sun 360 to sai Allah madaukakin sarki ya kaddara wani abu kowace gaba daga cikin gaban nan naka idan ka wayi gari akwai buƙatar ka fitar mata da sadaka an fahimta kuwa kowace gaba daga cikin gabanka guda 360 din akwai buƙatar lalle kai mata sadaka to amma abin da ake nufi da sadaka ya uwa ba wai sai ka dauko kuɗi ka bayar ba in kuɗi zaka dauko ka bayar mai bi kai ma kana buƙata to shine a gaba hadisin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sauƙaƙe mana abin ya nuna mana yadda al'amari yake yace kullu tasbihatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu kaza wa amru bil ma'ruf sadaqa wa nahyi anil munkar sadaqa dukkan tasbihi da zakai za a baka ladan sadaqa idan kai tahmidi kace alhamdulillah za a baka ladan sadaqa idan kace allahu akbar ladan sadaqa la ilaha illallah ladan sadaqa idan kai umarni da kyakkyawa ladan sadaka za a baka idan kai hani da mummuna ladan sadaka za a baka idan ka zo wucewa ka ce assalamu alaikum kai mutane sallama ladan sadaka za a baka idan ka ga abu mara kyau akan hanya wanda zai cutar da mutane kwalba ne kaya ce dutse ne duk abin da ka san zai cutar da mutane kashi akai akan hanya ka samu kasa ka zuba a wajen ladan sadaka za a baka wani ka gani yana kokarin ciccibar kaya ya dora akan kekensa ko mashin dinsa ko motarsa ya kasa ka je ka taimaka masa za a baka ladan sadaka ina fata an fahimta to idan ka tattara waɗannan abubuwan da zaka yi a nan ne zaka samu abin da zaka samu ka biya waɗannan gaban na kaladin sadakar da ake bin su to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wayujizi min zalika raka'ataini yarka'uhuma min ad-duha duk wannan ladan da ake bukata ka duk wannan sarakar da ake bukata kai wa gabanka guda 360 din nan sai annabi yace idan kai raka'a guda bi katal na sallar walha sun isa maka dukkanin wannan ladan dukkanin wannan sarakar da zaka biya wannan gaban naka guda 360 Allah ya sa an fahimta ma'ana raka'a guda biyu da zaka yi na sallar walha duk sun biya maka wancan abin da ake binka na bashin sarakatin sun kamar kai sarakan ne gaba daya saboda haka duk abin da zaka yi na tasbihi kuma da ci gaba da nafilar da sauransu sai ya kasance kamar me kamar kamar karin lada kake nema amma dai wancan abin da ake neman ka na kai sadaka guda 360 amma da dinga banka raka'a guda biyu kawai da kai shikenan sun biya maka kai ashe kun ga yan uwa sallar walha ba karamar falala ne da ita ba karamar daraja ne da ita ba to sai dai malamai sun dan yi maganganu game da ita sallar walha din tun daga kan sabai an samu sabani wasu daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suna gani yin sallar walha ba abu ne da yake shar'antacce ba me yasa suka faɗa haka saboda wasu su ba su santa ba yanzu misali na Aisha Allah ya ƙara mata yadda kamar yadda Bukhari ya rawaito tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli subhata dhuha tace ita bata taba ganin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallatar sallar walha ba ita tace bata taba gani ba a fahimci abin da kyau an fahimta Abdullahi dan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma shi kuma ya ga wasu suna sallar walha aka tambaye shi waɗannan fa sai ya ce musu ai inna habida'atu inji Abdullahi dan Umar hadisi yana cikin Bukhari shi kuma sai ya ce bid'a ce to Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da ra'ayin cewa sallar walha ba shar'antacciyar ababa ce hakan Abdurrahman ibn Auf duk waɗannan daga cikin sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da wasu daga cikin malamai wanda suke daga cikin tabi'ai da sauransu to kuma ga hadisi ya tabbata to shine sai malamai suke muƙarana suka haɗa tsakanin waɗancan maganganu da kuma hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi waɗannan sabai dukkaninsu sun faɗi wannan magana ne ba dan su kore sunnar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba a'a sun faɗa ne dan su ba su sani ba inda sun sani babu wanda zai fi su rige-rige da sauri wajen karɓar sunna kuma su yi aiki da ita to an ba santa ba shi sa suka yi inkarin abu shi sa sai malamai suka ce wannan sai yake nuna cewa suka ba da amsoshi kamar haka wasu daga ciki suka ce wannan shi yake nuna cewa ashe sallar walha annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar ba kullun yake yin ta ba kenan inda a ce kullun annabi yake sallar walha to da wahala a ce na Aisha ba ta ce ba ta taba ganin sa yana yi ba an gane ai ko a cikin hadisin take cewa wa inni la usabbihuha amma fa ni ina yi ta ce ba ta taba ganin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana sallar walha ba ta ce amma wa inni la usabbihuha ta ce amma ni ina sallata sallar walha bata ga annabi yana abu ba bai tabbata kuma za ta yi ba za ta yi ba wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas shi sa aka ce idan Abdullahi dan Abbas ya sallar walha misali rana daya sai ya kwana biyar bai ba saboda shi a ra'ayinsa gani yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kullun yake ba tunda annabi ba kullun yake ba shi ma bai kamata ya rinka yi kullun ba shi sa idan yayi sai ya huta wasu daga cikin malamai suka ce a'a sallar walha shar'antacciya ce amma ana yin ta ne lokacin da mutum ya dawo daga tafiya idan mutum ya tafiya ya dawo to babu laifi sai ya sallar walha amma amma daga tafiya ka dawo ba a yi to wasu daga cikin malamai kuma kamar Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani shi ya tabbatar da cewa sallah ce da ya kamata a yi ta kamar yadda ake sauraron nafil kullum ma'ana zaka iya yin ta ko da yaushe ka dimanta kana yin ta babu laifi to ya za a yi da waɗancan hadisai da aka ce wasu daga cikin sahabbai ba su ga annabi yana yi ba kaga wannan kamar zai ba mu tabbacin hakika tabbas annabi ba kullun yake yin ta ba tunda inda a ce kullun annabi yake da wahala waɗannan sahabbai a ce ba san annabi yana wannan sallar ba haka ne yawwa to sai malamai suka bada amsa da cewa ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi wasu ayyuka na addini ko na shari'a yayi su ya daina yayi ya daina saboda me ba dan baya son aikin ba a'a saboda tsoron kada a shar'antawa ko kuma a wajabtawa al'umma su wannan aiki kamar yadda hadisi ya tabbata daga Aisha take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi aiki kuma ya bar aikin yana son aikin ba ya bar shi bane dan baya son sa a ya bar shi ne saboda tsoron kada a wajabtawa al'umma su shi ina fatan fahimta suka ce abinda zai tabbatar muku da cewa ya kamata a ce mutun ya dawo madayin sallar ta walha shine hadisin da makaranta guda biyu kun ga hadisin Abu Darda da yace ausani khali ausani habibi masoyina yayi min wasiti da wasu abubuwa guda uku na farko sai yace me kafin ya fade sai yace lan ad'ahunna abadan ko kuma ma ishti bazan taba barin waɗannan abubuwa guda uku matakar ina me ina rayi kun ga a ra'ayin Abu Darda shi wannan nafila ta sallar walha zai yi ta me ko da yaushe ina fata an fahimta hakan Abu Hurairah shi ma yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai wasiti da waɗannan abubuwa kamar yadda ya mai wasiti da sallar yanzu misali sallar dare da ake yi shafa'i da wutiri shin akwai wata rana da za a ce mutum ya bar shafa'i da wutiri haka kawai misali a ce ya batta babu ba ina nufi ta zama wajibi akan su ba a'a ya ce bari ya batta ya ki saboda annabi bai yi ta kullum kullum ba to malamai suka tunda aka hada sallar walha da sallar shafa'i da wutiri tare to sai nuna dukkanin su za a dawo ma'ana yin su ne saboda haka idan mutum yana sallar walha ƴan uwa ya ci gaba da yin kayansa babu laifi mutum ya dawo ma yana yin kayansa shine zancen da yafi inganci insha Allah ta'ala saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da yawa yakan bar aiki yana sane abin da yasa bar aiki saboda tsoron kada a wajabta al'ummar shi kamar yadda wannan abu ne sunanni a cikin addini ko gashi nan a cikin sallar dare sallar tahajjud annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi ya yi tahajjud da sabansa sau daya ya yi sau biyu ya yi sau uku na hudun sai yake fitowa